dangantaka ta bangaren dangantaka ta jini ko ta auratayya kuma Allah ya wajabta mana kiyaye darajar wannan dangantaka kuma Allah ya tanadi lada mai yawan akan wannan ibada ga wanda ya kiyaye ta muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan sa ne dan sakon sa ne sira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya yan uwa masallata Allah madaukakin sarki karkashin koyarwar da ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu ya nuna ya nusar da mu cewa yan uwanmu da suka rasu musamman iyaye ga kowane da ana buƙatar bayan rasuwarsu to akwai wani nau'i na kyautatawa da ake so yana sadar da shi zuwa gare su saboda bayan sun koma ga Ubangiji sun fi kowa tsananin buƙata na alkhairi da ibadar da za ta tserar da su su kuma ibadar su ta yanke bayan da suka bari shine zai yi kokarin daga darajarsu da isar musu da ayyuka na alkhairi wanda Allah madaukakin sarki zai ƙara rahamarsa da gafararsa ga waɗanda suka gabace mu musamman iyaye nau'in ibadar da za ka yi wadda za ta amfani iyayenka suna lahira na ɗaya a nan shine yawaita musu addu'an neman gafara a wurin Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ɗaga darajar ɗan adam a cikin aljanna saboda aljannar mutum jin daɗinsa tana farawa daga kabari saboda za a buɗe masa wata ƙofa ko window daga gidan aljanna matuƙar ya dace to yana kallon abubuwa na buɗi yana cikin kabari yana kwance alkhairai suna yawaita a tattare da shi yana yin tambaya ya Ubangiji wai wannan abin wannan alkhairin wannan sassaucin wannan jin daɗin ta ina yake zuwa mun sai a bashi amsa cewa saboda gafarar da ɗanka yake nema maka saboda gafarar da ɗanka yake nema maka dan haka wannan in ma da larabci in ma da hausa wajibi ne lokaci bayan lokaci inda hali a kowane yini da za ka yi ƙoƙarin ko a zaune ko a tafe nema wa iyayenka gafara saboda zai amfane su a cikin kabari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wanda Allah ya karɓi rayuwarsa numfashinsa ya ƙare to kowace irin ibada tasa ta tsaya iya abin da zai bi shi lahira ya amfane shi abubuwa guda uku ne akwai sadaka mai gudana gina irin wannan masallaci ko rijiya kai a sadaka mai gudana akwai ɗaukan nauyin ɗaliban da za su yi karatu su zo suna koyarwa saboda wanda ya karantar da harafi guda ɗaya yana da lada goma ka ɗau nauyin aran ma ya haddace ƙur'ani duk ƙur'anin da ya karantar kowane harafi kana da irin ladan da aran ma yake da shi saboda kana da hannu a cikin wannan sadaqatu jariya ce dan muna ɗaukar sadaqatu jariya sai abin da muka gina wanda baya motsi to wanda yake motsi ma yana iya shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu anan yace ilimin da aka karantar ake amfani da shi ko kuma ɗa na gari da zai ma addu'a shine muhalli shahid ɗinmu anan addu'ar ka tana bin iyaye kuma tana yi musu amfani har ma Allah yana sanar shaida su abin da suka gani a dalilin addu'ar wane ne kaga kai ma yayin da ka musu wannan addu'a albarkar ka za ta ƙara ƙaruwa na biyu ta hanyar yin sadaka da niyyar tasu ce Allah madaukakin sarki ya isar musu ɗa shi aka baiwa dama dan da ka haifa zai iya yin sadaka yayin aikin alkhairi kuma da niyyar Allah ya juyar da wannan aikin zuwa ga mahaifinsa. Wani mutum ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya mahaifin Allah, mahaifiyata ta rasa ranta, ya'ani rayuwarta ta kare, amma ba ta yi mana wasiya ba ta ce mu mata gina mata masallaci, ko mu taimaki marayu, ko mu gina mata rijiya, ko mu mata wani aikin alkhairi, ko wurin da yake da kwata mai kwalbati ruwa yana wucewa al'umma ta daina bata junanta wannan fada wa juna wannan datti, bata mana kowace irin wasiya ba. Yace ya Rasulullah, a iya tunanina da Allah zai ba ma ma'aifiyata dama ta yi magana, to da za ta mana wasiya ta ce mu mata wani aiki na sadaka. Shin in ne wani aiki na sadaka na alkhairi tana da lada? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da na'am, cewa tana da lada. Da haka ya ƴan uwa masallata, irin wannan aikin yayin da ka danna zuciyarka ba sai mawadaci ne yake iya yi ba. Mu ne anan aikin alkhairi muka kaddara sai mawadata, amma a layin aljanna kuma kowa an ce Allah ka ba mu aljanna firdausi, waye mai cewa amin? Da sai a bari sewa, sai iya mawadata, kowa yana son firdausil a'ala. Firdausin ma ba ta kusa kusa ba, can kololuwa kowa yake bukata. To shi yasa sai Allah ya mana umarni, kowa li yunfiddu sa'atin min sa'ati, kowa gwargwadon irin abin da Allah ya bashi na aikin alkhairi yayi. Da ba mawadata bane suke aikin, aikin gayya muke haduwa ai kowane irin aiki. Amma sai aka dawo wata wawuyar dabara, in zamu gina masallaci a anguwa zamu je gun mawadata mu karbo, tunda ba za su iya zuwa su dau bulo su dau kankara ba. Amma in mun kira lebura talaka, shi ko ba za a iya masa abincin gayya ya ci, yayi aiki ya tashi ya tahu ba, kudin sadakar da shi za a biya shi kudin leburanci. Kaga ba tai balancing ba. Ya kamata a ce shi ma ko rabi ne akwai abin da ya rage a wannan lissafin, yayi nasa sadakatu jariya. To ya ƴan uwa masallata, wayannan ibadu na uku daga ciki shine sadar da zumunci na wanda iyayen suke sadarwa. Abokan aihuwarsu ne, abokan zumuncinsu ne, abokan hulɗarsu ne na kasuwanci, wani wuri da yake kaiwa ziyara. To wannan abin ba su umarce ka ba a bayan rayuwarsu ka yi ƙoƙarin duk wani zumunci da suke sadarwa, to ka yi ƙoƙari kana sadar da shi. Wannan sadar da zumuncin in ma ta hanyar ziyara, akwai wanda gidanku nan ne masaukinsa, to bayan iyaye ba sa nan a yi ƙoƙari a riƙe shi, yana daga cikin girmama su. Ko wani alkhairi da suke yi a wata gaba a cikin shekara, ko da sau ɗaya ne, ko baka san dama gaba ɗaya ba, suna kaiwa buhun shinkafa, je ka kai rabin kwano. Alal aqal za a ce Allah ya ji kanwa ne, kuma an san in buhun ya samu yanda ka kai rabin kwano za ka iya maye gurbin abin da suke yi. Kazalika koda ziyarar ta hanyar waya ne a zamanin nan, amma kar mu takaita da iya ita. Sannan da duk wani hanya da za a faranta ga waɗanda suke da alaka da iyaye, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mafi girman biyayya da ɗan adam zai yi shine ya sadar da zumuncin wanda ma'aifinsa yake zumunci da su bayan baya nan. Yana raye aiwanan wani abu ne na eye service a kan idanunsu. To mafi girman lada a ciki shine bayan ba sa nan, to ka riƙe wannan zumunci. Na huɗu, cika musu alƙawarin bakance da suka yi. Akwai waɗe daga cikin iyaye ya yi wani bakance a rayuwarsa cewa akwai ɗan uwansa da bai da lafiya, Allah in wane na ya samu lafiya insha Allahu zan yi azumi uku. Sai bayan rasuwarsa Allah ya bai wa ɗan uwansa lafiya, to matuƙar ka san wannan bakacen akwai buƙatar ka cika shi. A wannan 'yar maƙotan namu da babanta ya rasu, in auren ta yazo insha Allah ni zan mata komai sai Allah ya mar rasuwa kuma kana da yadda zakai ko kuna da yadda zakui sai ku yi kokari ku cika ma'aifinku wannan ba kacen da yayi to wannan duk dan da yake kokarin kiyaye irin wannan zai ga alkhairi a rayuwarsa kuma zai faranta wa iyayensa rai suna lahira annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutu a kansa akwai azumi na bashi to waliyinsa majibincin sa ya biya masa wannan bashi waye waliyinka za a samu na farko ɗaya daga cikin wanda za su ci gado za a yi rigimar gado da su to su za su fara biya ba wannan amma a cikin su in an yi rashin sa'a wani yaki to sai a samu wanda zai biya ma wannan amma mafi cancanta shine ɗaya ya biya wa ma'aifinsa kamar yadda yazo cikin hadisin Sa'ad dan Ubada ya je yana tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da bakace sai ce ma'aifiyarsa ta rasu akwai bakance a wuyanta kuma bata aiwatar ba Allah ya mata rasuwa shin zan sauke mata wannan nauyi na rama mata Annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh zaka sauke mata kamar yadda hakan ya zo daga Abdullahi dan Abbas a cikin ibadun da da yake yi ma iyayensa ga wanda ya samu dama Allah ya baka damar da zaka iya aikin hajji ko umra iyayenka ba su yi ba ka samu wannan damar to zaka musu aikin hajji in ma ka je da kanka in ma ka biya wa wani ya je yayi musu aikin mu muna duba zuwan ne ya hau jirgi ya ci kafa kaza na mazalla ya kwanta a AC ba wannan ake dubawa ba wannan duk ba shi bane annabi sallallahu alaihi wasallam a tankar a gindirin faddibino ya aikin hajji da bakin ruwa da dabino akai akan raƙumi a zauna a turbudu a cikin rerayin makka haka akai hakkin hajji ba magana jin daɗi bane wannan jin daɗin ribar kafa ce na alkhairi da Allah ya kawo mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani yana dawafi yana labbaika allahumma an shubruma labbaika allahumma an shubruma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wa man shubruma waye shubrumatan da kake dawafi da sunansa sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari wani ban Allah ne ya ba ya dau nauyin zuwa na hajji na masa aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai aikin hajjin ne yace a'a yace sai ka fara tukun sannan akwai bashin hajjin sa a wuyanka in Allah ya dawo da kai sai ka zo ka masa aikin hajji dan haka wannan wata ibada ce ko sun yi kake da dama zaka iya zuwa ka je ka musu alkhairin zai je gare su ko sun yi zaka iya daukan nauyin wani ya je ya musu shi kuma daga ya je shi in ya taba yi kenan in ko bai taba yi bai je yayi wa kansa in Allah ya bashi dama zuwa numfashinsa ya kare shi kuma sai ya je ya aiwatar da wannan ibada so da haka ƴan uwa masallata wayannan ibadu suna cike abubuwan da duk kowanne da mai akwai da marar akwai da mai lafiya da marar lafiya mu gane falalar musulunci kowa an bashi damar abin da zai iya aiwatarwa domin iyayensa Allah muna roƙonka ka ba mu zuriya mai albarka Allah muna roƙonka da matanmu da ƴaƴanmu da makewayanmu Allah ka sa dukkaninsu su zama farin idanu a gare mu Allah ka sanya su su zamanto jagorori ga hidimar addini da jin tsoronka Allah muna roƙonka duk wani abu da ya shafi shirka da bid'a da saba maka Allah muna roƙonka nesantar da mu Allah duk yadda mutane masu barna suke da masu kira zuwa ga bata da bigiran Allah muna roƙonka nesantar da mu daga gare shi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu mai albarka ƙasar mu Najeriya Allah duk wani alkhairi da yake nufatan ta Allah ka kwararo mata shi Allah duk wani sharri da ake nufatan mu da mu Allah ka kare mu daga gare shi Allah dukkanin wani fasadi da dukkanin wata bid'a da duk abin da za a kawo shi a tukuikuye Allah ka fi mu sanin abin da aka dunkule Allah ka kare mu daga gare shi Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta wa iyayenmu gabaki daya da sauran wanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah muna roƙonka yayin da muka kwanta dama Allah ka sanya mu cikin ni'ima a kabarin rukanmu yayin da ka tashe mu gobe alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za su samu kansu a ɗayan rumfunan nan guda bakwai da za su zamanto cikin ni'imarka Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akkarna ma asrarna ma alanna ma anta law bihi minna Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qum ila salatikum yarhamukumullah.